الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر أشرين غوتن Rabi'un al-awwal hijra'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 9 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2010 wannan shekara na 156 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam rahimahullahu wa taghammadahu bi rahmatih. Wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim duba zuwa ga cewa yayi littafin nan yana halin tafiya inda yaje kasar Makka dan yin aikin haji nesa da littafan shi da iyalan shi da kayan aikin sa. Allah ya saka mashi alkhair. Zan tashi a inda malai ke cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dhikri. Wannan fasli zai tattauna ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da ambaton Allah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akmala al-khalqi dhikran lillahi azza wa jalla. Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance mafi cikar halittu gaba daya dangane da yawan ambaton Allah da yake. Bal kana kalamuhu kulluhu fi dhikrillahi wa ma walahu. Hasali ma dukkanin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama gabaki dayan su ambaton Allah ne, wa ma walahu da kuma abubuwan da suke da alaka da ambaton Allah. Wa kana amruhu wa nahyuhu wa tashri'uhu lil ummati dhikran minhu lillah. Kamar yadda umarni da yake yi cewa aikata kaza, da hani da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a daina yin kaza, da shar'anta wa mutane abubuwa da yake yi a cikin addini da rayuwarsu ga al'ummarsa, duka wannan ambato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbaruhu an asma'ir rabbi wa sifati, haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayar da labarin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah madaukakin sarki, wannan ma zikiri ne. Wa ahkamihi wa af'alihi, da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayyana wa mutane hukuncen Allah da ayyukan Allah. Wa wa'adihi, da alƙawarin da Allah ya yi ma waɗanda suka yi aikin kirki na ni'imarsa da falalarsa da gafararsa. Wa wa'idihi, da ainihin wato kashedi ko tsoratarwa da alƙawarin azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga waɗanda suka yi mishi saɓo ko suka yi kafirci. Allah ka tsare mu. Zikiran minhu lahu, duk wannan ambato ne na Allah daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sana'uhu alaihi bi ala'i, hakanan yaba wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi da yaba wa ni'imomin Allah din. Wa tamjiduhu, da yaba wa Allah da ziga Allah, yi ma Allah kirari. Wa hamduhu, da godewa Allah. Wa tasbihuhu, da yi wa Allah tasbihi zikiran minhu lahu, ambaton Allah ne da shi annabi alaihi salatu wassalam yake. Wa su'aluhu wa du'a'uhu iyahu, haka roƙo da neman abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, shi ma ambaton Allah ne. Wa raghbatuhu wa rahbatuhu, da kuma jin tsoron azabar Allah, rahba kenan. Wa raghbatuhu, da kuma fatan ni'ima da kwadayin abin da ke wurin Allah na falala. Zikran minhu lahu, shi ma ambaton Allah ne, zikiri ne annabi alaihi salatu wasallam yake wa Allah. Wa sukutuhu, haka yin shiru. Wa sumtuhu, da rufe bakinsa. Zikran minhu lahu bi qalbihi, idan annabi alaihi salatu wassalam ya shiru ko ya saurara, wannan ma ambaton Allah ne a zuci. Fa kana dhakiran lillahi fi kulli ahyani,
don haka shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ahyanihi a dukkanin lokutansa wa ala jami'i ahwalihi a kuma cikin kowane yanayi yanayin magana da yanayin shiru yanayin farkawa ko bacci tafiya ko zama a waje guda wato ibada ko mu'amala yanayin duk wani yanayi da zai iya samun kanshi a ciki to yana ambaton Allah a ciki wa kana dhikruhu lillahi yajri ma'a anfasi dan haka ambaton da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake wa Allah ambaton yana gudana ne tare da gudanuwar wato numfashinsa da motsin rayuwarsa qa'iman wa qa'idan wa ala jambi yana tsaye da yana zaune da kuma sa'ad da yake kwance a jikin gefen jikinsa wa fi mashihi da kuma lokacin da yake tafiya a kafa wa rukubihi da sa'ad da yake hawa abun hawa wa masirihi da doguwar tafiya da yake yi wa nuzulihi da sa'ad da yayi da zango bayan yayi tafiya wa dha'anihi da kuma sa'ad da yake ci gaba da tafiya adza'an ita ce tafiya bayan ya da zango za a yi as-sayr sannan sai a yi nuzul sannan kuma sai adza'an kamar da Allah yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum to adza'an kamar da suka fassara shi kamar da Imam Al-Qurtubi ya fassara shi ne as-sayr fil badiya ba'da al-injila bayan an dakata a cigaba da tafiya dan a canza masauki ko a nemi wani wuri da yafi dacewa da wurin da za a ya da zango ko neman ruwa ma abun madabbobi kuma kamantansu to a duk wannan yanayin wa iqamatihi da kuma zaman gida wanda shine aka san tafiya to a duk sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a wannan yanayi a ko ina yakan kasance cikin ambaton Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wa kana idha staykaba annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya farka daga bacci qala sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur yace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah alladhi ahyana Allah wanda iraya mu ba'da ma amatana bayan da ya dauke mana rayuwa wa ilayhi an-nushur kuma izuwa ga Allah ne dama za a tashi mutane dan yi musu hisabi al-imamu az-zajjad yace abinda yasa aka siffanta tashi daga bacci anan aka wato kwanciya bacci da mutun yake aka siffanta shi da cewa mutuwa ne saboda kasancewar watan da shi da mutuwa sun yi kama da bacci da mutuwa sun yi kama ta fuskar cewa a kowannen su rayuwa ta karrabu da mutun hankalin shi ya karrabu da shi duk da yake rayuwar da ke rabuwa da mutun nafsu din da ke fita daga jikin mutun a lokacin bacci ita ce nafsu tamyiz ba nafsul hayati kamar yadda suka ba da labari ko kuma ya kasance al-mautu anan to kinaya ce akan as-sukun natsuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi Allah ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku natsu a cikin sa saboda dabi'ar bacci da Allah ya sanya wa mutane tana ba su wata natsuwa da ba za su iya samun ta ko yaya ba sai sun yi bacci haka Allah ya tsara mutane to ko dai zama wannan ko kuma ya zama waccan ma'anar saboda Allah yana cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karban al anfusa rayuwoyin mutane hina mautiha sa'ad da mutanen suke mutuwa wallati lam tamut kuma Allah yana ansar rayuwoyin mutane fi manamiha a cikin baccin su sai suka ce wannan atsafin yana nufin mufaraka ne kenan irin ran da ke fita daga jikin mutum lokacin mutuwa ba irin shine ke fita daga jikin mutum ba lokacin bacci ku mun gane da haka sai suka ce ai akwai nafsul tamyiz da kuma nafsul hayati akwai nafsu na rayuwa wanda shi in ya fita baya dawowa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Daga inda bacci da gaske mutuwa ne, to ba za a farka ba idan an yi shi. Ko mun gane? To me yasa ake farkawa? Saboda ba asalin rai wanda yake tsakanin mutuwa da rayuwa ne ke cikin ke fita ba a lokacin. Wani rai ne da ake ce mishi nafsu tamyiz. Haka Imam al-Bajjaj ya ainihin tantance wannan ma'ana ta wajen. Shi yasa sai a ce din Allah Ubangiji wanda ya sanya mana bacci shine ma'anan amatana, ko Allah Ubangiji wanda ya sanya mana natsuwa, ko Allah Ubangiji wanda ya dauke mana rai daukewa na wucin gadi. Wallati lam wa ilayhi an-nushur, kuma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake tayar da ainihin mutane. Wannan hadisi al-Imamu ainihin Bukhari ne ya fitar da shi, da bayan Bukhari kuma al-Imamu ainihin wato At-Tirmidhi ma ya fitar da shi, da Abu Dawuda, haka nan al-Imamu Muslim ya fitar da shi. Hadisin ya zo ta hanyoyi ne guda uku kala daban-daban. Akwai riwayar Huzaifatu ɗan Yaman, ita ce wadda Bukhari da al-Imamu Tirmidhi da Abu Dawuda da Ibn Majah suka fitar, ko kuma riwayar ainihin sahabi Abu Dharr al-Ghifari wadda Bukhari ya fitar da ita da al-Imamu Ahmad a cikin Musnad, sai kuma riwayar sahabi Abu Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu al-jami', wanda al-Imamu Muslim ya fitar da ita da Imamu Ahmad har ila yau. Dukkanin su riwayoyi ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Da haka wannan ta daga cikin addu'o'in da yake idan an farka daga bacci. Sawa'un farkawa ne na tsakankanin bacci da bacci, da mutum ya tashi zai yi fitsari ko zai yi sallah ko farkawa ta wata bukata, zai wannan addu'a: alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Qalat Aisha wa qalat Aishatu radiyallahu anha, sayyidatuna Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace: kana idza habba min al-layl, annabi alayhi salatu wa salam ya kasance idan ya falka cikin dare, kabbara Allah 10, sai ce Allahu akbar kafa 10, وحمد الله 10, zai kuma ce alhamdulillah kafa 10, wa qala kuma sannan sai ce subhanallahi wa bihamdihi 10, sannan yayi subhanallahi wa bihamdihi kafa 10, sannan ya sake yin subhanallahi subhanal malik al quddus 10, sannan ya ce subhanal malik al quddus ita ma kafa 10, wa astaghfar Allah 10, sannan ya istighfari kafa 10, wa halala 10, sannan ya la hawla wala quwwata illa billah 10, thumma qala, sannan ya ce allahumma inni a'udhu bika min dhayqi ad-dunya wa dhayqi yawm al-qiyama, Allah ina neman ka tsare ni daga kuncin duniya da kuma kuncin ranar alkiyama, shi ma 10. Thumma yastaftihu as-salah, sannan sai ya fara sallah. Wannan riwaya kafin mana takhrijin ta take cewa wa qalat, kuma ta ce ita Aisha din aidan har ila yau, kana idza staiqadha min al-layl qala, ya kasance shi annabi alaihi salatu wassalam idan ya farka cikin dare sai ya ce qala la ilaha illa Allah la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, zakarahuma abu daud. Wannan addu'a ta biyu ma'anarta la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi, babu sarki abun bauta bisa cancanta sai kai kadai ya Allah, ka tsarkaka ya Allah ka gafarta mini zunubaina, wa as'aluka rahmataka, Allah ina roƙonka kamar rahama, allahumma zidni ilman, Allah ka ƙara mini ilimi, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani, ya Allah kada ka sakatar da zuciyata bayan ka shirye ni, wa habli min ladunka rahmatan, ya Allah ka mini kyautayi da rahamarka, innaka antal wahhab, lalle kai ne Allah al-wahhabu, wato mai yawan kyauta da baiwa, zakarahuma abu dawuda. Waɗannan riwayoyi guda biyu al-Imamu Abu Dawuda shi ne ya fitar da su, sai dai dukkaninsu isnadojinsu da'ifai ne. Riwayar can ta farko al-Imamu Abu Dawuda ya fitar da ita a cikin Kitabul Adab a cikin babu ma yaqulu idza asbaha, a cikin isnadin ta akwai wasu mutane guda biyu. Mutum na farko shi ne ainihin wato Baqiyatu بن الوليد وندا بقية بن الوليد ابن سعيد أبو يحمد هكا أكي كرنت سونا لكوني تاسا أبو يحمد التميمي وندا كما يدي ابن حجر يكي تشوى صدوق ني كثير التدليس عن الضعف هكا ابن حجر يأنبتا أتكين تقريب التهذيب الإمام مسلم الأربعة سنبتد حديث سا الإمام البخاري ما يبتد حديث شي مؤلقة فقا إرن ونن باء كربر رواية سا إدن يأن أنا كو أكا تنانن أكوي وتمطلا دكتكين إرن مطلولن دا أكي سأماني دكا إرن سا كمان تدليس إن دكا ضعيفي سيكما أكوي عمر ابن جعثم عمر ابن جعثم واند شيكما babu wanda ya amince da shi sai Ibn Hibban. Ibn Hibban ya kadaitu da amincewa da shi daga cikin malamai wanda kuma kullun ana takatsan tsan game da amincewar da Ibn Hibban yake wa mutanen da musturai ne. Dan haka da Ibn Hajar yazo kanshi a cikin tarjuma da yayi masa a cikin Taqribut Tahdhib sai ya ce maqbul. Idan ko Ibn Hajar yace maqbul ma'anarsa indal mutaba'a kenan sai in an rafushi akan riwaya wa illa falaylul falaylul hadith kamar da ya ambata a cikin muqaddima wannan mai riwaya cikin dama rijal ne na Abu Dawud da Imam An-Nasa'i dan haka isnadi ne wannan dha'ifi duk da yake yana da wasu shawahidu da suna iya karfafan wasu gabobi daga cikin gabobin sa wallahu ala isnadi na biyu kuma na wannan dayan riwayan shi ma anan ya ruwaito shi a cikin kitabul adab din a cikin inda yake da suna babu ma yaqulu ar-rajulu idha ta'arra min al-layl ta'arra bima'ana idan tabaha aw istayqadha min an-nawmi bil-layl shine ma'anar ta'arra da madda yani kalimiyul musaqqal ko babun abinda mutum zai fada idan ya miƙe cikin dare ko ya falka shi kuma a cikin isnadin sa akwai Abdullah ibn al-Walid ibn Qais al-Tujaybi al-Misri wanda shi ma yana daga cikin rijalu Abu Dawuda wanda sai ya rusi da shekara 131 shi ma malami suna da maganganu a kansa dan haka dai isnaduji ne wanda suke masu rauni ba za su tabbata ba duk da yake zaka ji maganganun da suke ciki suna da ma'ana mai kyau kuma abubuwa ne da suke daidai wansu tayyu suna da wasu abinda za su iya goyen bayan su a jumlace a cikin ainihin sunna wallahu ta'ala a'lam a takeice sai a takeito akan abinda yake shine ya inganta dan samun falalar koyi da ma'aiki صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد لابارن شوى إذا متن يفرك چكن داري سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتي دوان دي فركا يوانا الدعاء لا إله إلا الله وحده باب أبو مبوتا بسا قسكيار تنسنتا سي الله وحده شيك دي لا شريك له الله وان دباشد أبوكين شركي دتاريا له الملك الله شيكي دملكي وله الحمد الله شيكي دقوديا وهو على كل شيء قدير كما الله مي قدراني مي إيه جوية كوميني يدي قداما alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi tsarkakewa ta tabbata ga Allah wala ilaha illa Allah babu abun bauta bisa gaskiyar tantance sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ko karfi sai ga Allah al-aliyyul azim madaukaki mai girma thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mutun yace Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mini au da'a bi du'ain akhar ko kuma yayi addu'a da wata addu'a daban ba cewa Allah ka gafarta mun ba duk da yake al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Fathul Bari mujalladi na 3 yayi magana akan cewa wannan kaza fihi bishak wannan da aka ce auda abidu a'in akhar ma'ana bayan wancan yabo da godewa Allah abinda zaka yi shin cewa zaka yi kai Allahumma gfirli annabi ne yace haka shine kuma ya bada dama cewa ko kuma kai wata addu'a daban ba haka bane. Wani mai riwaya ne yace ko kuma dai ayi da wata addu'a ta daban, yace to amma kuma yana iya daukan a ce ba shakka bane tanwi'i ne shine yin addu'an neman gafara ko kuma wata addu'a daban ya zama ba shakka bane daga mai riwaya. Kuma an samu lafazin da ke goyen bayan cewa shakka din ne wanda al-Imam al-Isma'il ya fitar da shi a cikin musakarat din da ya masa al-Bukhari, wanda ya zo da lafazin cewa rabbighfirli ghufira lah, ma'ana cewa thumma qala allahumma ighfirli ko rabbighfirli ghufira lah, manzo Allah ya ce to Allah zai gafarta mishi. Anan din bai kawo da tanwi'i ko kuma abin da ke iya darsasuwa na shakka daga wani mai riwaya cewa ya manta, shin istighfari kawai aka ce ayi ko ko an ba da damar mutum na iya yin wata addu'a da au qala, ko kuma a wata riwaya sai aka ce fada'a ustujiba lahu, amma a cikin wata riwaya ta al-imamu an-nasa'i daga Ali ibn Abdullah ibn al-Madini cewa akai thumma qala rabbighfirli aw qala thumma da'a, ma'ana annabi ne da kanshi yace sannan mutun yace Allah ka gafarta mini, ko kuma bayan gama wannan salati da sallama da yabo ga Allah sai mutun yayi wata addu'a daban. A takaice dai yana iya halasta ayi biyun kenan duba zuwa ga nau'o'in riwayoyin da aka tantance menene. Ma'ana bayan mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allah alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sai kuma yace allahumma ighfirli, ko kuma yace allah ka mun kaza, wata bukata shi ta daban ta duniya ko ta lahira, wannan addu'a sai Allah ya karba mishi. Annabi alayhi salatu wasallam ya ci gaba da cewa fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu, bayan da yace auda'a bidu'ain akhara ustujiba lah, fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu, idan yayi alulayi salla sai karba mishi sallar shi da yayi. Wannan hadisi kamar yadda muka ji tun farko ma da yace zakarahu al-Bukhari, al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabut tahajjud na sahih al-Bukhari. Haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin ad-da'awat, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka kamar yadda na ambata Tirmidhi da Ibn Majah da sauransu. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah duka sun fitar. Muslim shine kawai daga cikin ashabul kutubus sita wanda bai fitar da wannan ainihin riwayar ba. Sai dai lafazin al-Ali al-Azim kamar yadda kuka gani ya saka shi a cikin kausi haka mai abin nan mai murabba'i, duba zuwa ga cewa ƙari ne wanda baya cikin sahihul Bukhari, yana cikin riwaya ce ta Imam an-Nasa'i da Ibn Majah, amma isnadin tabbatacce ne insha Allah, da haka ba shudubi bane, ziyara ce daga fiqa, wallahu ta'ala a'la. To wannan ma addu'a ce da ake yi har ila yau in aka farka daga bacci, sawa'un da daddare ne ko da asubahi, ko da ma bacci rana ne mutum yayi. Wa qala Ibn Abbas anhu, haka sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abihi yarwaytu anhu, daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama laylata mabitihi inda, a wannan daren da Ibn Abbas ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama Ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa na san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a sallarsa, a tafiyarsa, a zaman gida, komai, amma ban san abinda yake a cikin dare ba. Yana ta jiran ya samu damar da zai samu irin wannan karatu, shine aka aike shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibn Abbas ƴaƴan maza suke cousins, daje kuma sai ya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan, kuma a gidan akwai kanwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna, sai ya kwanta a ɗakin ta har yayi bacci, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce a kyale shi. To shine ran da ya kwana a gidan, shine yace ban yi bacci ba, ina ta jira na ga me za a yi, kuma da manzon Allah ya tashi zai sallah, shi ma ya tashi akai sallah da shi. To daga cikin abin da ya shaida a wannan lokaci yake bada labari shine wannan magana da aka faɗa anan, innahu lammastaiqaza rafa'a ra'asahu ila as-sama'i wa qara'a al-ashara al-ayati al-khawatima min surati Ali Imran, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya farka sai ya daga kanshi ya kalli sama, sannan ya karanta ayoyi al-khawatima ayoyin karshe guda goma min surati Ali Imran daga fadin Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa sabiya min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sabil musakhkhar bayna as-samai wal ardi la'ayatin liqaumin ya'qilun hazwa fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru warabitu waf'alu al-khayr wattaqullaha la'allakum tuflihun ayoyi guda 10 na karshen suratul Ali Imran ha Baqara ci wannan ba Baqara ba Ali Imran ba ne to Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi la'ayatin liulil albab ko alladhina yakun laha qiyamun wa qudan zakumullahu khairan inna fi khalqis samawati wal ardi la'ayatin liulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatin liulil albab alladhina yakun laha qiyamun wa qudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan hazwa karshen wancan fadin Allah ko ya alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jazakumullahu khairan to wadannan ayoyi guda 10 ya karanta su wadanda sune khawatimu a Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiriha har zuwa karshen ainihin wato wannan wuri wannan riwaya al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da ita daga sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi thumma qala sannan bayan ya karanta waɗannan ayoyi sai kuma yace Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta al haqq wa wa'duka al haqq wa qawluka al haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq wan nabiyuna haqq wa muhammadun haqq was-sa'atu haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan ma riwayar bukhari ce da al-imamu ainihin wato muslim dukkanin sun fitar da ita yace bayan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa wa man fihinna ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa da waɗanda ke cikin sammai da ƙasa din walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard Allah godiya na tabbata gare ka kai ne wanda kake qayyimus samawati wal ard al-qayyim shine wanda yake al-qa'imu bi tadbiril amri bi nafsi Allah kai ne wanda kake yi da kanka ka isa kai kai kake tsara duk abin da ke faruwa na rayuwa a cikin sama da ƙasa wa man fihinna da waɗanda suke cikin sama da ƙasa walakal hamdu antal haqq godiya na tabbata gare ka ya Allah kai ne al-haqq kai ne gaskiya wa'aduka al-haqq ya Allah kuma alƙawarinka gaskiya ne wa qawluka al-haqq kuma ya Allah maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun ya Allah liqa'inka gamuwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun haqqun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne was-sa'atu haqqun tashin al-qiyama gaskiya ne allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya wa bika amantu ya allah kai na gasgata wa alayka tawakkaltu ya allah akan ka na dogara wa ilayka anabtu ya allah izuwa gare ka nake komawa wa bika khasamtu ya allah akan ka nake yin baran-baran da duk wanda zan yi baran-baran da shi ko ne rikici da shi wa ilayka hakamtu ya allah izuwa gare ka nake kai alƙalanci na faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini zinuban da nayi su daga baya da waɗanda nayi su can farko wa ma asrartu wa ma a'lantu ya Allah ka gafarta mana zunuban da nayi su a boye da waɗanda nayi su a bayyane waɗanda nayi a boye ba wanda ya sani sai kai da waɗanda nayi a bayyane mutane sun sani anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na abun bauta na la ilaha illa ant babu abun bautawa bisa gaskiya da tantanta sai kai wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu karfi babu dabara sai ga Allah ubangiji madaukaki mai girma wannan ma yana daga cikin addu'o'in ainihin da ake yi musamman idan an tashi a wajen qiyamul layli da kuma du'aul istifta a cikin sallar dare waqad qalat aisha radiyallahu anha kana idza qama min al-layli qala allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عائشة رضي الله عنها تكي تشيوا من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسن تشي إذن يميك يتشكين داري يكن يأدعى إذن ونن daga cikin addu'o'insa da yake a cikin sallar dare yakan ce Allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila ya Allah ubangijin mala'ika jibrilu da babban mala'ika mika'ilu da babban mala'ika israfilu wannan kamar da Imam An-Nawawi yake faɗa cewa an kebance su da ambato ne tashrifan dan girmama su kuma ba a kebance ambatan wasu bayi ko wasu abubuwa za a dangantawa Allah sai masu daraja dama ba a cewa rabbul kalbi wal khinzir misali ko rabbul himari wal bagba a ce ubangijin kare ko ubangijin hankaka da kura da makamantansu kaga ba a faɗa haka sai dai a ce rabbul arshil azim rabbus samawati wal ard faliqil habbi wan nawa ana faɗan abubuwa masu daraja ne ina fata mun gane to haka irin nan رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ذكر الفرد من أفراد الآمي بحكم الآمي لا يخصص بل يؤكد فاطر السماوات والأرض يا الله أبنجزن ديك إرسم ميدكس عالم الغيب والشهادة يا الله مثلا أبو فككي دوان ديك مبيني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ya Allah kai ne kake raba gaddama kai hukunci tsakankanin bayinka a cikin abubuwan da suke sabani kuma aksara bayi suna sabani akan abubuwa da dama ihdini ya Allah ka shirye sheni limakhtulifa fihi min alhaqi dangane da abin da akai sabani a cikin sa ya Allah ka shirye sheni zuwa ga abin da yake shine gaskiya sabanin da ake game da tauhidi game da ibada game da rayuwa game da tunani game da tattali game da zamantakewa game da aqida game da siffofin Allah da ko menene ya Allah ka shirye sheni zuwa ga abin da yake shine gaskiya bi idhnika da idhninka ya Allah ka sa mana gamda katar na gane gaskiya innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah kai ne mai shirye sheda wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici wannan riwaya ce sahihiya wadda al-imamu ainihin wato muslim ne ya fitar da ita a cikin as-sahih dinsa a cikin kitabu a cikin wato salatul musafirina wa qasriha daga ainihin wato abu salamata dan abdurrahman dan auf daga aisha uwar mu'minai radiyallahu anha daga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daka abunda fatan da ake daga duk ƴan uwa masu saurare kai tsaye ko daga baya ire-iren waɗannan addu'o'i wanda duk ka san baka iya ba sai kai kokari ka iya ta ka samu littafin da zaka duba ta a ciki ko ka kofe daga wani littafi kai ta karantawa ka haka haddace cikin natsuwa kuma ka ci gaba da yin ta domin addu'o'i ne nagartattu ba wai kawai a wajen ma'anar su ba a wajen asalin su bayan kasancewa su suna da asali cewa wanda yabo da addinin shi ya karantar da su sannan kuma duba irin dimbin ma'anonin da ke ciki masu ainihin wato nuni zuwa ga jawami'ul kalim tattaruwar zance da Allah subhanahu wataala ya bayyana manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa rubama qala wani lokaci yakan ce ta qala tace kana yaftatihu salatahu bidhalika tace ya kasance yana bude sallar sa ne da wannan addu'a du'au listiftahi ce wannan yana yin du'au listiftahi wa kana idza autara ya kasance kuma idan yayi wutiri wa khatama wutrahu ba'da faradhihi biqauli yakan cike wutirin sa bayan ya gama shi tsaf da cewar sa subhanal malik al quddus thalathan wa yamuddu bis salifati sawtahu wannan kuma riwaya ce ta al-Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce a cikin bin nan kitabul wutri da al-Imam an-Nasa'i shi ma ya fitar da shi daga ainihin hadisin Sa'id dan Abdurrahman daga babansa daga Ubay dan Ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi wanda yake tabbatacce haka al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi Ash-Shaykh al-Albani a cikin sahihu sunani Abi Dawud ya tabbatar da ingancin hadisin a lamba ta 485 ma'anar shi shine subhanal maliki sarki ya tabbata ga Allah sarkin nan al-quddus haka ake karanta shi da ainihin wato shadda quddus ala wazni fu'ud kamar da yake cewa subuhun quddusun daga cikin siyag ne na mubalaga a larabci wato ma'anar sa al-baligu aqsa ghayatin nazaha shine al-quddus Allah wanda ya kai matuƙa wajen tsarkakuwa daga duk wani abu da zai zama zai iya kawo tangarda ko tasgaro ga tsarki na Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan wannan addu'a kafa uku a bayan sallame wuturi kai tsaye kamar da idan an sallame sallar farilla kai tsaye abinda ake farawa shine astaghfirullah kafa uku wannan kuma ita ce addu'ar da ake kai tsaye bayan gama sallar wuturi sai a ce subhanal malik al quddus subhanal malik al quddus a ta uku yakan ce subhanal malik al quddus yakan ainihin wato daga muryar sai ja muryar sa ana uku akwai riwaya ta cewa yana karawa da ana uku rabbil malaikati war ruh da haka sai ake yi jama'a wa kana idza kharaja min baitihi to bayan da muka ji kaga kamar yana tafiya ne akan wani logical sequence ya tashi da dare yayi addu'a yayi sallah ga addu'o'in da yake a cikin ainihin wato sallah sannan kuma sallah ta ƙarshe da yake yi tace wutri ko mun gane to kuma ga addu'a da yake a bayan wutri galibi daga nan kuma yakan jira asuba ta yi ne sai ya fita zuwa sallah asuba sun yi tashi fita zuwa sallah ko zuwa duk wata fita daga cikin fitar da yake daga gida shine wa kana idza kharaja min baitihi yaqul ya kasance idan zai fita daga gida yakan ce bismillahi tawakkaltu ala Allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya hadithun sahihun mala yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo fita daga gida yakan ce bismillahi da sunan Allah ubangiji zan fita gida tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah duk abin da zai faru gare ni Allah ne ya kaddara mini kuma shi zai kare ni Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman ka tsare ni an abilla daga bata aw udalla ko kuma a batar da ni aw azilla daga nazami aw uzalla ko kuma azamar da ni aw azlima daga nayi mugunta ko na cutar da wani aw udlama ko kuma a cutar da ni aw ajhala ka tsare ni daga nayi wauta aw yujhala alayya ko kuma ni ai mun wauta wannan hadisi ne sahihi al-Imam at-Tirmidhi ne ya fitar da shi a cikin kitabud da'awat nashi da al-Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi Imam an-Nasa'i haka Ibn Majah dukkanin sun fitar da shi ta hadisin ainihin Ummu Salama radiyallahu anha al-Imam ainihin wato at-Tirmidhi da kanshi ya inganta hadisin haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Musaddarak haka Ash-Shaykh al-Albani wa min qablihi haka al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Azkar dukkanin sun tabbatar da ingancin wannan hadisi riwaya ce sahihiya addu'a ce mai albarka kwarai da gaske wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kuma manzon Allah yace man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wufita wa tanha anhu ash-shaytan idan mutum yazo fita daga gida sai addu'a yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah, babu karfi ko dabara sai ga Allah. Yuqalu la, za a ce da shi, ma'ana mala'iku za su mishi albishir su ce ba komai, ka tafi abinka, hudita ka shiga cikin shiriya, wa kufita kuma an wadatar maka duk kariya da kake bukata, wa wukita an sa maka katanga karfe, an katange ka daga duk wani bala'i, wa tanaha anhu shaitan, sai shaitan duk wani takadarin shaitani sai ya kauce ya bashi waje. A cikin wata riwaya har ma idan wani shaitani ya ga dan uwan shi shaitan ya zo yana kokarin ya yi ta'arrudi ya shiga gaba ga wannan mutumi, sai wancan da ya san wannan karatun sai ya madayan kashe shi cewa wannan fa yana cikin kariya, yana da immunity, ka kyale shi kawai. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ne ya fitar da shi, kamar al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da shi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, al-Imam at-Tirmidhi ya inganta shi, haka al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimallahu al-jami'. Gashi mallan shi ma anan al-Sheikh al-Imam Ibn Qayyim yake cewa hadithun hasanun. وقال ابن عباس عنده انه ليله مبيته عنده هكذا ابن عباس ya sake bada labari daga cikin labaran da ya bayar a wannan dare da ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, yace innahu kharaja ila salati al-fajr wa huwa yaqulu allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nura waj'al fi basri nura waj'al min khalfi nura ومن امامي نورا واجعل في فوقي نورا او اجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم اعظم لي نورا. من ذا الله صلى الله عليه وسلم زي فتا صلى الصبح باين دي غما wannan dogo sallar dare da yayi wanda ibnu abbas yake cewa har yayi nufin yayi wani aiki na katubara ya gaji da sallar ta yi yawa. To man zalla sallallahu alaihi wasallam ya gama sallolin sa ya zo yayi wutiri yayi raka'atul fajr, lokacin da alfajr yake to sai ya tashi zai fita masallaci, shine sai wannan addu'a, Allahumma ja'alli ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basri nuran waj'al min khalfi nuran waj'al wa min amami nura waj'al min fawqi nura waj'al min tahti nura Allahumma a'zim li nura. Wannan addu'a bai kamata a ce mutum musulmi bai iya ta ba, so mun ta hada duka wasu jawami'u na alheri da alfanu ta ko ta ko ina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ya karantar a aikata cewa ayi ta. Allah ka sanya haske a cikin zuciyata. Malamai masu shari'i suka ce abinda yasa aka yi nakiran nur din, nakira ce litta azim, wato nuran aziman ko nuran kamilan ko nuran shamilan. Allah ka sanya haske cikakke a cikin zuciyata. Ya Allah ka sanya haske akan halshina, ya Allah ka sanya haske a cikin kunnena, Allah ka sanya haske a cikin ganina, Allah ka sanya haske a bayana, Allah ka sanya haske a gaba gare ni, Allah ka sanya haske a samana, Allah ka sanya haske a karkashina, Allah ka sanya mini babban haske. Hadisi ne wannan, kuma al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, haka al-Imam Muslim dukkanin sun fitar da shi. Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu da'awat, babun da ke bayani akan addu'a idan tabaha min al-layli, da Muslim a cikin kitabul musafirina da salatul musafirina a cikin babu du'a fi salatul layli wa qiyami. Wadannan hadisai ne wadanda suke tabbatattu, babu ko alamar qura akan su, da haka kowa sai ya haddace, wanda bai haddace ba ya ci gaba da karantawa kullun in zai fita daga gida. Idan kuma ya haddace baya karantawa, to sai ya raye zuciyar shi ya nemi wannan hasken daga ainihin wato addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shi ya zaka ga waɗanda suke da biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, biya ta gaskiya, to sun fi kowa samun tagomashi a rayuwarsu da haske, saboda ainihin wato yin ire-iren waɗannan zikirori waɗanda suke da cikar ma'ana da cikar falala da kuma kasancewarsu lafuzza ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sun fi na kowa falala, in ma hannu na da falala din. Wa qala Fudail ibn Marzuq an Atiyatan al-Awfi an Abi Sa'id al-Khudri قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته وانا رواية ما لن يتدق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي ما خرج رجل من بيتي باب وانا متندز يبتدق جدنسا إلى الصلاة يبتزوا صلى فقال سيتي اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك يا الله إنا روقونك لإن روقون دك wato haƙin da masu roƙon ka suke da shi da kace musu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kira wa bi haqqi mamshaya hadha ilayka ya allah ina roƙon ka da haƙin wannan tafiya da nayi zuwa gare ka fa inni lam akhruj bataran allah ban fita dan girman kai ba wala asharan ko dan mugun nufi ba wala riya'an ko dan aga cewa ina fita sallah ba wala sum'atan ko dan aji labari na ba fa inna ma kharajtu tika sukhudika na fita ne saboda ina jin tsoron fushinka da kake da wanda ba sa yin sallah a cikin jami'i wa ibtigha'a mardatika na fita ne dan neman yardarka da kake da masu yin sallah a cikin jami'i as'aluka an tunqidhani minan nari ya allah ina roƙonka ka tsare ni daga wuta wa an taghfira li dhunubi allah ka gafarta min zunubaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya allah babu mai gafarta zunubai sai kai duk wanda ya wannan addu'a illa wakkalallahu bihi 70,000 malaki Allah zai baiwa mala'iku guda 70,000 aikin wakilci yastaghfiruna lahu cewa su wakilci wannan bawa sai ta mishi istighfari wa aqbala Allahu alaihi biwajihi hatta yaqdi salatahu kuma Allah zai fuskance shi da fuskar sa har sai ya gama wannan sallah da yake wannan hadisi ne da'ifi jiddan da haka ba za a yi hujja da shi shi sai ya kawo shi qarara ga yinan kana ganin raunin yana kallaga domin Fudail ibn Marzuq al-agar al-raqashi al-kufi didda yake yana daga cikin rijalul muslim da al-arba'a kamar yadda Sheikh al-Albani yake fada a cikin abda'ifa shine ya hakaito daga malamai wadanda suka gabace shi cewa malaman hadisi sun zargi muslim akan fitar da riwayar wannan mutum mai suna Fudail ibn Marzuq ibn Hajar ma da yazo kanshi a cikin taqrib cewa yayi saduqun rumiya bitashayyu'i saduqun yahimu yahimu rumiya bit tashayyu me gaskiya ne amma yana bankaura kuma an jefe shi da shi'anci kaga saduq gaskiya yahimu wannan ta rage abin nan nagartar gaskiyar sa ta fuskar cewa ba za a karbu ifradin sa ba sannan rumiya bit tashayyu kawa da lafazin rumiya to ba za a ce kai tsaye ba za a karbi riwayar sa badan rumiya daban da ya tashayyu kamar da ibnu hadarin yake wadannan ibarorin sannan yace kamar yadda kuma abin nan ya ba labari shine ibnu hibbana yayi aikin nasa anan shine ya fitar da wannan malami a cikin rijal as-siqat ya ba labarin shi a cikin siqat kuma ya sake kawo shi a cikin al-majruhina kitab al-majruhina min al-muhaddithina wal-matrukin to da ya kawo shi a cikin majruhina ne sai bayani wanda yake shafiyan yace munkarul hadith haka yace bayan da yace wane ya riwaya daga wane ya riwaya daga gari sai yace munkarul hadith jiddan yace hadisi shi na da rauni kwarai kana mimman yukhti'u ala istiqati ya kasance yana yin kuskure wajen riwaya daga mazaje masu kirki wayarwi an atiyata almawdu'ati kuma yana riwayan hadisan ƙarya daga atiyatu to ga atiyatun kuma shine malamin shana kaga yace daga atiyatul aufi wanda shine atiya ibnu sa'ad ibnu junada al-aufi al-kufi shi kuma shi'iyun ne saduqun yukhti'u kathiran wa yudallisu ahyana kaga haka ibnu hadarin yace da yace atiyatu ibnu sa'ad ibn junadata al-aufi al-kufi da yazo magana kai sai ke cewa shi'iyun bashi'in mudallisun yana tadlisanci saduqun amma ya da gaskiya yukhti'u kaseeran dake kuskure da yawa yana da riwaya a cikin littafin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah. Bukhari ya fitar da hadisin shi a cikin littafin Adabul Mufrad ya rasu ya shekara 111. To wannan Athiyatul Awfi din kaji sai Ibn Hibban yake cewa shi wannan Fudail Ibn Marzuq yana riwayan mawdu'at daga Athiya wa anithiqati al-ashya' al-mustaqima, yana ruwaito kuma abubuwa wanda suke tsayayyu lafiyayyu daidaitacciyar riwaya daga mutanen kirki. Sai Ibn Hibban yace fashtabaha amru, daka sai al'amarin shi rikice mutane. Wallazi indi anna kulla ma rawa an atiyata min al-manakiri yuzlaqu zalika kulluhu, yuzlaqu zalika kulluhu bi atiya, abinda ya ruwaito daga Athiyatul Awfi to wannan amanna shi ga Athiyatu din shine mutumin da ke ƙarya. Wa yabra'u Fudailun minha, shi kuma wannan Fudailu ya zama yayi baran-baran da wannan ba laifin shi bane. Fama wafaqa as-siqati min ar-riwayati an al-asbati yakunu muhtajjan bi, idan kuma ya dace da amintattu a wajen wata riwaya sai ai hujja da shi. Wa fi man farada ala as-siqati ma lam yutaba alayhi yutakabbatu an, abinda kuma ya kadaitu da shi daga wasu masu riwaya wanda bai da mutaba'a to za a yi watsi da shi ba za a bashi ba. Shine da ƙarshe ke cewa ina fata ya zama wannan magana na faɗa ta zama ita ce alqaulul fasil fi sha'ani. Karanta littafin Kitabul Majruhina min al-Muhaddithina wal Matrukina na al-Imamu Ibn Hibbana al-Busti rahimahullah. Da aka khulasatul qaul shine Fudail ibn Marzuq ba a karɓar riwayar sa kai tsaye, ana wurgi da riwayar sa daga Athiyatu ibn Sa'd al-Awfi wanda wannan ɗaya daga cikin ta ne, ana karɓar riwayar sa wacce ya dace da amintattu a wajen ruwaito ta, irin su ne aka samu ɗaiɗai a cikin sahih Muslim. Ina fata mun gane wannan. Sannan kuma za a dakata sai an nemo abinda zai tabbatar da riwayar sa wacce ya kadaita da ita koda ba daga Athiyatu bane, kamar irin wannan koda ba daga Athiya bace to sai an nemo mata shawahidu da za su iya goyen bayan ta su kara mata karfi, in ba haka ba ba za a karbe ta. A takeice jama'a wannan riwaya ce da'ifiya, Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah a cikin Ad-Da'ifa mujallad na 1 lamba hadisi na 24 ya tabbatar da waɗannan maganganu, ya rawaita wannan riwaya ya tattauna akan ta dalla dalla. Allah ya gafarta mishi. Na'am. Duk sanda mutum ya tuna, idan mutum ya bar gida bai yi addu'a ba sai da ya je wani waje ya tuna, in ya tuna kawai sai yi wa zkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada, da zaran ka tuna inda kake kawai sai kai wannan addu'a ba sai ka koma gida ka sake shiga cikin zauri sai ka fito ka sake yi, a inda ka tuna kawai sai kai. Ina fata mun gane wannan. Kokari za a yi a saba jama'a, musamman da yara in za su fita makaranta, za su fita islamiyya, za su fita wasa, a tabbatar suna yi. In suka saba ya zama musu al'ada sai a taso a kai ana yi. Galibi za ga mutanen da suka taso ne da kawai ana al'ada ba iya ba, sai da aka shiga izala shine yake mana wahala. Amma yara yanzu zaka ga duk sun iya jama'a, saboda an koya musu a islamiyyu, an koya musu a makarantu, iyayensu mata sun koya musu, iyayensu maza yayyun su, sai kaga duk sun iya. To haka ya kamata sai ka saba wa kanka, ka saba wa da ƴaƴanka da iyalanka har ya zama wani juz'un la yatajazza min taqalidikum, ya zama kalta ne a wajenku. Kamar yadda kowa ya saba yanzu in zai fita zai tuna makullin abun hawan shi, zai saka takalmin shi, babu wanda yake gangancin fita babu takalmi, zai dauko takalmin shi komun ko gobara ce sai ya saka takalmi zai gudu, ba haka bane? To kaga ya riga ya zama wato wani inbuilt culture cewa baka tafiya babu takalmi. Haka wanda suka saba da hula, to ka saba da waɗannan addu'o'in irin wannan sabon, tunda dai kullun in dai lafiya zaka fita daga gida, in dai lafiya lau, tunda dai kai ba kabit bane a ɗakin matakar zaka zauna kawai haka kwam, dole zaka fita ko? To ka saba da yin addu'a in kana fita, bayan ɗan lokaci za ta zama wani ɓangare na rayuwarka. Sannan kuma ka saba da nau'anta su, nau'anta yau kai wannan gobe kai waccan, saboda ka samu fallalar kowacce da ke ciki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sai malai ya ci gaba da cewa wannan hadisi kamar yadda muka ji al-Imam Ibn Majah dai shine ya fitar da shi haka ainihin al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujallad na 3 amma dai kamar yadda bayani ya gabata a takeice riwaya ce wacce take da'ifiya ba ta da inganci wallahu ta'ala a'lam sai ma lai ci gaba da cewa wa zakara Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annahu kana idha dakhala al-masjid qala a'udhu billahi al-azim وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الامام ابو داود يا امبتا اذكر روايه سا ده اسنادي تبتتشي ودا الحافظ الحافظ ابن حجر يا انغنتاتا هكا الامام النووي رحمه الله دكن سن انغنتا وانا روايه اعوذ بالله العظيم انا نيمان صرن الله اوبنجي مي غيرما وبوجهه الكريم انا نيمان صرن الله اوبنجي ده فسكر سا مي غيرما wa sultanihil azim da mulkin Allah sultanihil qadim da mulkin Allah wanda yake tunnatun talatare minash shaitanir rajim ina neman Allah ya tsare ni daga shedan jefaffe daga ni'imar Allah fa idza qala zalika qala ash-shaytan idan ya fada haka sai shedan ya ce hufiza minni sa'ir al-yawm wannan ya tsira daga ni tsawon wannan wunin nashi yau gaba daya ya tsira daga ni wato wannan addu'a daga cikin addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake musamman idan zai je masallaci a lokacin sallar asubahi idan kai ta sai Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka daga shedan iya tsawon wannan wunin ba zai iya cutar da kai ba insha Allah wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza dakhala ahadukum almasjida falyusallim ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wal yaqul allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul allahumma inni as'aluka min fadlik manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin riwayan al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah haka al-Imam Muslim ma ya fitar da ita ta riwayan hadisin Abu Humaidin binnan da kuma al-Imam Abu Awana shi ma a cikin as-sahih dinsa dukkanin su fitar da wannan riwaya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya zo shiga masallaci ya ce bismillahi was-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatik idan yazo futa kuma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik wa malamai sun yi magana akan bambanci da kuma hikimar da ke cikin wato tafa'uli abin nan wato arashin da ke cikin a wajen shiga a ce Allahumma iftah li da kuma a wajen fita a ce Allahumma inni as'aluka min fadlik kaga a wajen shiga kamar mutun zai bude ibadarsa tarana ce da wannan sallah daga cikin ibadun da Allah ya fallanta mishi wannan ibada ta sallah asuba ita ce ibada ta farko da zai bude ayyukansa da ita dan haka yana neman Allah ya bude masa falala a wannan wunin sannan idan kuma ya gama ibadar yana fatan Allah ya karba wanda karban da Allah zai yi shine falala din kenan shine Allahumma iftali abwaab fadlik Allahumma inni as'aluka min fadlika ko wannan shine falala Allah wato karbar da Allah zai ma addu'ar zai ma wannan ibadar da kuma sauran falalar da mutum yake nema a wannan wuni gabaki daya da sauran rayuwarsa shine ake yin wannan addu'a a wajen shiga masallaci a sa da zaka sa kafa ka sai ka ce bismillahi والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ان كما ابنده زاكي كزو فتا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك جماعه kamar da muke ta fada muna nanatawa wadannan sune zikirori da salatoci da addu'o'i na sunna wanda dukkan aji dai shi annabin sallallahu alaihi wasallam da ya kawo addinin shi da kanshi ne ya karantar da su shi da kansa ne ya ce ayi shi da kansa ne aka ji yana yi to dan haka babu maganar mu karana su da duk wani zikiri da duk wani mutum ya ce ayi kowa ne ni shi babu mu karana su da duk wani zikiri da duk wani mutum aka tarar yana yi kowa yin shi wajen falala da ilimi da nagarta da sanin ya kamata da tsoron Allah ba za a kwatanta ba ma tukunna sannan kuma babu shakka akan cewa wanda di ya doge akan yin ire-iren waɗannan zikirori to shine ya shiga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zikiri kuma shine yake da haƙqan sunan wadhakirin Allah katira kuma gani wadhakirin Allah katiran ba ma siyin wani zikiri da wani mutum ya yanka musu kowaye shi wanda ya sanya kafa shi kenan a cikin takalmin manzanci yace ya sanya wa mutane ayi zikiri kaza da safe ayi da rana ayi kaza da magariba ayi kaza ranar juma'a ayi kaza a tare ayi kaza daban-daban wanda ya sanya kanshi ne a cikin sultani na annabta wanda kuma wannan makami ne hadari kwarai da gaske to ba shine hadarin ba kai da zaka biye mishi ka saki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kama na wani mutum kowane irin mutum ne ba daidai bane ka ban mishi kayan shi Allah ya saka mishi alkhairi sai kuma ka kama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine tafarki na shari'a zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lazimtar su yin su yadda yake da kuma neman gamdakatar cewa Allah shi karba mana dan haka wannan ta daga cikin addu'o'in shiga masallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya karanta al-imamu Abu Dawud ya fitar da ita da al-imamu Ibn Majah daga hadisin Abu Usaidin da isnadi tabbatacce haka sai da al-imamu Muslim shi ma ya fitar da wata riwaya ita ce wadda tazo da fadin cewa idza dakhala adukum masjid fa yaqul allahumma iftah li abwab rahmatika wa idza kharaja fa yaqul allahumma inni as'aluka min fadlik ba tare da ambatan cewa fa yusalli ala nabi din ba na fata mun gane wannan to tunda ya tabbata wata riwaya sai a hada ga baki daya sai zaman ziyada ce daga fiqa insha Allah wa kana wa dhukira anhu sannan an ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa annahu kana idza dakhala almasjida salla ala muhammadin wa alihi wa sallama thumma yaqulu allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik wa idza kharaja صلى على محمد وآله وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ما لن يتي أن أنبتها إلى يودك من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى إذا دخل المسجد إذن يزو شقا مسلاتي صلى على محمد وآله وسلم سيأي سلاتي قال نبو محمد صلى الله عليه وسلم دعا لا ينجدن شما تتركي ثم يقول sannan yace Allahumma ighfir li dhunubi ya Allah ka gafarta mini zunubaina kaga lafazin ya dan bambanta da wancan Allahumma inni Allahumma iftah li abwab rahmatik wannan kuma Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik wancan kuma takaituwa akan Allahumma iftah li abwab rahmatik fa idha kharaja idan yabo fita ma salla ala muhammadin wa alihi wa sallam nan ma sai salati ga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan ya salati ga alayen gidan manzan Allah at-tayyibin at-tahirin thumma yaqul sannan yace Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab fadlik ya Allah ka gafarta mini zunubaina kuma ka ainihin wato bude mini kofofin falalaka wannan riwaya ta al-imam Ahmad ne a cikin musnad da al-imam at-Tirmidhi da Ibn Majah a cikin sunan dinsu ta hadisin Fatimatu بنت الرسول رضي الله عنها وصلوات الله عن ابيها سيد اسناد اكوي انقطاعي ا cikin bai tabbata ba duk da yake kaga za iya samun shahidi gashi nan ta fuskar ma'ana ta fuskar wani bangare na ma'anar hadisi da kuma wani shahidi daban da isnadi mai rauni a cikin littafin amalul yawmi wal layla na ibnu sunni wancan khirriji din nan na makaranta al-imamu abu abdurrahmani an-nasa'i rahimallahu al-jami' to a karkashin haka shine sai isnadin na iya samun dan tagomashi ko dan yayi ne a bisa wannan fuska ce al-imamu Tirmidhi ya hassana wannan riwaya a cikin sunan din shi wallahu ta'ala a'lam wa kana idza sallat subha jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shamsu yadhkuru Allah azza wa jalla annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yanda bayan mun ji addu'ar da yake idan ya tashi daga bacci da wanda yake idan ya zo ta da sallar shi ta dare da addu'an wutiri ana ta tafiya dai haka logically har zuwa addu'an fitowa daga gida don zuwa sallar asuba to yanzu kuma an gama sallar asuba zaka ga baya ambaton zikirorin da ke cikin sallolin domin ya riga ya mana waɗannan a can baya a kitabus salati zikirin sallah da ake a ruku'u da sujuda da tahiyya da sauran wurare baya ambatan su anan ga baki daya saboda ya riga ya gama karatu akan su in mun tuna a can baya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah yakan zauna a inda yayi sallah musallahu wannan yana nuni zuwa ga ba'a so idan kai sallah ka canza wuri in ba da wata larura ba ka tashi daga inda kai sallah ka matsa wani waje sai inda wata larura wacce take karbabbiya a midanin shari'a ko rayuwa kuma a ce kai sallah ne a cikin garjin rana ko kuma a masallatan wanda suke cika har su tare hanya ko kuma akwai wani abu mai cutarwa da yake matsuwa wajen ko kuma misali ka zauna a wani zamani wanda yake kada mu saboda duwatsu ko wani abu da ke sukan jikinka kaga duk waɗannan uzurori ne za su isa ka canza waje ko kuma ya zama cewa inda kake zaune a masallatan da suke da wasu irin kofofi da za su zama hanyar wucewar mutane ne to sai ka iya janye jikinka daga nan in ba haka ba an fi so ka lazamci wurin zamanka inda kai ainihin sallah a wajen manzo Allah yakan zauna a wurin ya ci gaba da zikirori waɗanda zai ta yin su har zuwa fitowar rana kaga sai mu kwaikwaya kenan abinda zamu iya musamman mu yanzu da muke rayuwa ta ainihin materialism rayuwa ta madiya a lokacin da ake sallan nan mafi yawan mutane suna lissafe da abinda zasu a birane da wuraren da suke metropolitan societies je ka Lagos ka gani ai muna a ƙauye muke je ka Lagos ko Port Harcourt ko makamantansu ko birane na gaske inda ake cewa birni ba waɗannan da suke amsa sunan birane kawai in our local definition ba dan duk waɗannan ba birane bane ba birane bane abinda ake cewa birni na gaske Kano Kaduna Lagos Sokoto duk waɗannan ba birane bane fa yanzu definition din su na garuruwa ne kawai masu yawa amma ba birni bane ala haqiqatul hal wanda duk ya san abinda ake nufi da birni ya je garuruwa irin na Turai da Latin America da kasashen Laraba wannan ka kirga tun daga masu A har zuwa Z zaka iya kirga su ga sunan birane irin Atlanta irin Amsterdam irin Beirut irin Chicago irin Dubai irin Al-Qahira irin Riyadh da makamantansu da Leiden da Berlin ga sunan birane kala daban-daban na gaskiya wanda duk ko a hoto kake ganin su ka san sun bambanta da biranen mu wanda suke cike da cinkoson datti da sauro da kwata da kashi akan titi da bayika masu doyi da karancin wutar lantarki da rashin tsaro da cinkoso ababen hawa da rashin bin doka wannan su za a ce birane jama'a waɗannan dai garuruwa ne kawai masha Allah ta yiwu Abuja na iya ɗaukar definition ɗin birni ta yiwu to a irin waɗannan biranen da ake rayuwa irin rayuwa ta birni ta ainihin wato aljiddu wal kat rayuwar shan wahala da neman duniya zaka ga mutane fa wasu hatta ƴaƴansu da ke zuwa makaranta ana sallah su ban dole za a tashi su amma riga an gama shirya su kawai a sallah su ba saboda tun daga ujuta in aka dauke su za ka kai su can badagiri ko Ikeja tafiya ta kusa nan da Kano wata duk gari ɗaya ne ta yi nan da Kaduna alal akal kuma ga shegen cinkoso na ababen hawa za ka ga yara wasu tun da asuban nan an tafi da su makaranta ba za a dawo ba kuma sai isha dama duk suna da abincinsu a cikin kwanukansu na breakfast daban na lunch daban na dinner daban wallahi wasu haka za a ɗauko su a cikin motar sai riga sun yi bacci aka yi su sai dai a dinga saba su kamar buhuna ana shiga da su gida kuma gobe haka za su take fita da haka gaba ɗaya yaran an canza musu psychology gaba ɗaya ba sa san makaranta ma saboda tsabar bala'in jama'a a Lagos ake galibin irin wannan rayuwar to kaga mutumin da ke wannan rayuwa haka a Abuja musamman kananan ma'aikata wanda ba sa iya rayuwa a cikin Abuja dole ne su fita can yanya maraba su fita nan Suleja da ina ne ba za su iya rayuwa a cikin asalin Federal Capital Territory ba saboda tsadar rayuwa da tsadan gidajen haya wani inda tsakanin inda yake da inda yake aiki ya fi nan da muke magana da huntuwa kilomita wajen 80 ko 100 to kuma in ya tashi boss zai biyo boss nan kuma ta tafi shikenan za ta tsaya da asuba tana ta gunji za a shiga kawai a wuce za ka ba a yin tasbihi ba wani maganar tasbihi daga asuba din nan sai mota sai dai so ka dinga yi kana tafiya tun da rayuwarka ta riga ta shiga cikin kunci mu nan ne da muke da ragowar culture muke dan samun falala amma kuma mutane su kuma bacci ya mana yawa jama'a ya kamata mu gyara wannan za ka ga yin sallah asuba din da aka yi minti 5 za ka nemi kowa ka rasa sai dai tsofaffi wanda suka riga suka kura da duniya su kawai za su gani a cikin masallacin to kaga wannan ya da haɗari dan ka iya mutuwa baka zama tsoho ba kaga kenan babu randa za ka yi irin wannan ibadar kenan kai tunda sai tsofaffi ne za ka kowa ya koma gefe da tarbin shi yana ta yi amma matasa mu duk fita kawai muke yi wannan da wata ƴar amarya bai so ya nesa da ita wani na da wani ragowar aiki a kwamfutar shi wannan da wani kasuwanci da zai yi da kuma abun banzan nan ma yanzu za a je a bude data ai ta ganin wai me yake ciki a duniya da labarai ake ji da BBC da America da Deutsche Welle za a yi ta murda su yanzu duk waɗannan sun zama na gargajiya ba a jin su amma za a yi ta bude data ana bin Twitter da Instagram ana ta shafawa ana ganin me yake ciki aka za a yi har garin ya waye kuma kuma wannan abun banza ne jama'a za ka yin shi ko yaushe kuma waɗannan labaran ni theory na game da labarai na yanzu shine ko baka ji ba baka saurara ba za ka ji duk abin da ake ciki kafin la'asar da za ka ji labarin shi ba dai za ka je shan shayi ba ko siyan tsire ko cefane a kasuwa ko za ku haɗu da wani agun wata jana'iza ko wani dubiya mara lafiya da an haɗu za a ce ka ji abin da ake ciki kuwa ai kaza wai me ake ciki ne duk za ka ji to tunda za ka ji sai ka utilize lokacinka ka yi abin da zai maka amfani. Wannan mara amfanin ka bar shi kawai za ka ji shi akan titi kawai za ka ji reaction ɗin mutane da sharhinsu da komai a kai sai ka tsaya ka yi abin da zai amfane ka minti 25 ko makamantansu ya ishe ka zauna ka yi azkar ɗinka a natsa a sallar asuba lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja ko da kana da larurar tashi ka tafi gida to ka tabbatar ka yi azkar ɗinna tsakanin hanya da gidan da sauransu kar ka je kawai ka koma ka sake kwanciya yana daga cikin ma alama ta mutum bai san inda duniya ta sa gaba ba a ce wai in an yi sallar asuba sai ya koma bacci gaskiya saboda Allah yana daga cikin alama wannan bai san abin da duniya take ciki ba a ce an yi sallar asuba sai ya koma bacci dan mutum muna yara misali a primary school ba mu san yin bacci bayan sallar asuba saboda idan an yi sallar asuba dama tun jiya hidima sa yarba ba kowa tsintsiya da an yi asuba za ku wuce ku je ku share duka makaranta primary school irin ta gwamnati da duka sai ku share ta gaba daya sannan za ku dawo gida ku yi wanka tun muna yara muke wannan idan kai Allah ranma ne da an yi asuban nan ya kamata a ce kana da izifin ka da kake karantawa wanda yake wuridin ka idan kai dan boko ne ya kamata a ce da an yi asuban nan ka fara shiri ma'aikaci ne kai ko malamin makaranta ko kilaki ne kai ko akanta balantana mutanen banki kuma wanda sai sun je bakin makin suke siyan kosai da kuka kariya ba sa cin abinci a gidansu kaga duk mutanen da suka san mutuncin rayuwarsu suke da wani abin yi ko to ba sa shagala da yin bacci bayan asuba sai dai wanda ba a rasa wani larura amma a ce routine kullun bayan asuba sai ka koma bacci sai in yara sun fara hayaniya shan koko sannan zaka tashi to wannan alama ne akan gaskiya saboda Allah kana da matsala akan time management ɗinka domin tsadar wannan lokacin da muhimmancinsa haka matafiya da direbobi da yan kasuwa da yan acaɓa yan keke napep ɗin zaka ga duk da an yi asuba zaka ji sun fara fita amma kai sai ka koma ka kwanta to duk wannan kyale shi ma na duniya ne idan kana da wani tsarin rayuwar da bai tirsasa maka shi kafi da ba kai attajiri ne kai babba ne kana da yaranka na kasuwa da ma'aikatanka za su je duk su ta idara ayyukan kai kuma sai karfe 11 ka fito ko masha Allah to amma dai ka tsaya ka ba Allah lokaci da zaka mora ranar alkiyama karka yi wasa da tashi amin da zama a masallaci bayan sallar asubahi dan yin azkaru ga sanan kala daban-daban za mu zo mu ji su a darussan da zamu yi a gaba insha Allah kamar yadda muka ce za mu dinga tashi ba tare da mun kore lokaci ba duba zuwa ga yanayi da ya dawo da sallar magariba da zaran shida ta yi ko to ina ganin sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.